الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كانوا متى إشرن دوات الرجب شكرة دو إيد أليو إيد أربعين دبيو هجرة من زنزيرة أن محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شينيكما يدي دي دا هكو دوات هكو شكرة دو بيو دا أشرن دا شكرة ميلادية zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin Riyadus Salihin wallafar babban malami Sheikh Abu Zakariya Yahya bin Sharaf An-Nawawi Allah ya ji malan darama a wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin kitabul azkar babu fadli dhikri wal hafi alayhi babin da yake bayani game da falalar zikiri da kuma kwadaitarwa game da shi zikirin mun fara karanta muqaddima a inda malai yake kawo mana wasu daga cikin ayoyin alqur'ani mai girma ba mu kai zuwa karshen su ba kuma lokaci muka dakata mun tsaya ne a aya ta uku daga cikin ayoyin da malai ya kawo mana zamu tashi wa qala ta'ala Allah madaukakin sarki yace wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun Allah madaukakin sarki yace wadhkurullaha kathiran ku ambaci Allah madaukakin sarki kathiran ambatu mai yawa la'allakum tuflihun fatan ku ka kasance daga cikin masu rabauta wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyi da Allah madaukakin sarki yake kwadaitar da mu game da yawaita ambatansa a kowanne lokaci a kowanne hali a kuma kowanne irin zamani fadin Allah madaukakin sarki da yace wadhkurullaha kathiran ay wadhkurullaha kathiran fi kulli makanin wa fi kulli waqtin وعلى كل حال ما انا ku ambaci Allah madaukakin sarki a kowanne guri a kowanne lokaci a kuma kowanne irin yanayi ko hali ku tsinci kanku a ciki lokacin ambatan Allah ba shi da kaidi ba shi da wani lokaci kayyadedde da aka ce idan ba wani lokacin ba za a ambaci Allah madaukakin sarki a cikin sa ba sannan Allah madaukakin sarki ya kara da kafiran ambatan da yake mai yawa wannan aya tana daga cikin ayoyi da suke nuna mana ambatan Allah subhanahu wataala mai yawa kamar yadda wasu ayoyin da yawa su masu mudan su kwadaitar game da ambatan Allah madaukakin sarki da yawa malamai suka ce babu wata ibada daga cikin ibadu da Allah madaukakin sarki yake zabarwa yake kwadaitarwa akan ayita lallai da yawa kamar zikiri kowace ibada za ku ga an kayyade ta ko da lokaci ko da hali ko kuma da guri amma babban da zikiri zikiri an sake shi a buɗe mutum ya yi shi duk lokacin da ya ga dama a kowane hali in cikin sa a kuma kowane lokaci a ya so zai iya yin sa sannan kuma ya yi shi da yawa kamar yadda wannan aya ta bayyana mana Allah madaukakin sarki yace la'allakum tuflihuna, fatan ku kasance daga cikin wanda za ku rabauta. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki yace innal muslimina wal muslimati ila qawlihi ta'ala والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. اللهم ربكين سركيتي إن المسلمين أكيكا مسلمي مزا والمسلمات دا مسلمي ماتا سمالتي إلى قوله تعالى ذاك تقبل كرم تآية حرزوا كم فتن اللهم ربكين سركيتي والذاكرين الله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات معنا وانا اير ان قواتنا في سوره الاحزاب ان الله مكفين سركي يا كاو مانا نوعين وسو متاني كسان سو سو 10 tun daga kan fadin sa innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات سيتي والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اللهم كن سركي زيرو ان متاني غدا كوما كوواني an goye tsakanin namiji da mace, ma'ana hakika musulmai maza da musulmai mata, da mu'minai maza da mu'minai mata, da masu tsoron Allah madaukakin sarki maza da masu tsoron Allah madaukakin sarki mata, da masu gaskiya maza da masu gaskiya mata, da masu hakuri maza da masu hakuri mata, wal khashi'ina da masu tsoron Allah har yanzu dai maza, wal khashi'ati da masu tsoron Allah mata, wal mutasaddiqina da masu sadaka maza da masu sadaka mata, wal hafidhina furujahum da masu kokarin kiyaye farzinsu daga cikin maza da masu kokarin kiyaye farzinsu daga cikin mata, wadhakirina Allah kafiran. Duk waɗannan sukofi gaba ɗaya da Allah madaukakin sarki ya tashi ambatan na ƙarshe sai ce wadhakirina Allah kafira, da masu ambatan Allah madaukakin sarki da yawa maza, wadhakirati da masu ambatan Allah madaukakin sarki mata su ma da yawa. Abin da yasa ba a maimaita kafira ɗin ba saboda an ambace shi a na maza, sai ka ɗauko na mazan sai ka dawo da shi na wajen matan sai ya haɗe. Ma'ana da masu ambatan Allah madaukakin sarki da yawa maza, da masu ambatan Allah madaukakin sarki da yawa mata, sai ce a'adda Allahu lahum maghfiratan, Allah madaukakin sarki yayi musu tanadin wata gafara ta musamman daga gare shi, wa ajran aziman da kuma wani lada mai girman gaske. To wannan malamai suka ce ɗaya daga cikin abin da yake sabbaba gafara Allah madaukakin sarki dan adam ya samu gafara daga Allah madaukakin sarki shine mutum ya siffantu da ɗaya daga cikin siffofin nan guda goma, wanda ala ra'asi mu kamar yadda muke abin da yake malisha din mu shine ambatan Allah madaukakin sarki da yawa, masu ambatan Allah madaukakin sarki da yawa maza, da masu ambatan Allah madaukakin sarki da yawa mata. Allah madaukakin sarki yace ai a'adda Allahu lahum ai hayya lahum, yayi musu wani wata irin tanadin maghfiratan, wata gafara ce ta musamman, shi sa aka wata da nakira litta'zim, dan a nuna girman abu. Allah madaukakin sarki musu tanadin gafara mai girma, wa ajran da kuma wani lada aziman wanda yake mai girma. Saboda haka ambatan Allah madaukakin sarki ne daga cikin abubuwan da suka sabbaba samun gafara daga Allah madaukakin sarki. Allah madaukakin sarki ya samu dace. Wa qala ta'ala, Allah madaukakin sarki ya ce ya ayyuhallazina amanu, ya ku waɗanda kuka yi imani, udhkurullaha dhikran kafiran, ku ambaci Allah ambato da yake mai yawa, ku kirawo Allah madaukakin sarki, ku tuna Allah madaukakin sarki, ku yi zikiri zikirin da yake mai yawa, wasabbihuhu ku tsarkake Allah madaukakin sarki, ai nazzihuhu min kulli aibin wa naqsin, ku tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkanin wata tawaya da aibi da kuma abin da yake naƙasa ce ga Allah madaukakin sarki, ku tsarkake shi gabarinsa. bukuratan za ku yi hakan ne da safiya wa ashiran da kuma yammaci wannan ayar ita ma tana ɗaya daga cikin jerin ayoyin da suka zo a cikin suratul ahzab Allah madaukakin sarki yake ƙara zabarar da mu akan mu ambace shi ambato mai yawa to abinda ayar take faɗa shine ya ku waɗanda kuka yi imani ku ambaci Allah ambato mai yawa shi sa ya tabbata a cikin hadisin da Abi Sa'id al-Khudri ya fitar da shi yace annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza ayqadha ar-rajulu ahlahu min al-layl idan mutum ya tashi da daddare sai ya tashi iyalansa daga bacci fa sallaya sai shi da matarsa ko shi da iyalansa suka yi sallah ta dare ta nafila a sun yi sallah ne aw salla raka'ataini ko kuma ya sallaci raka'a biyu shi da iyalin nasa jami'an gaba ɗaya su sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yace kutiba fi dhakirina Allah kafiran wa dhakirati za a rubuta shi daga cikin masu ambaton Allah da yawa maza da kuma masu ambaton Allah da yawa mata ma'ana da Allah madaukakin sarki yace wa dhakirina Allah kafiran wa dhakirati ko kuma ya ayyuhal ladina amanu dhkuru Allah dhikran kafiran ya mutum zai iya kasance daga cikin masu ambaton Allah da yawa to shine sai wannan hadisi ya nuna mana cewa ga ɗaya daga cikin hanyoyi da ake bi a shiga cikin masu ambaton Allah da yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace duk wanda ya tashi da daddare sai tashi iyalinsa ya farkar da iyalinsa suka yi qiyamal layl yadda ya sawwaka raka'a uku ce biyar ce yadda Allah madaukakin sarki ya ba su dama suka yi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace za a sa su ko kuma za a rubuta su daga cikin masu ambaton Allah da yawa maza da kuma masu ambaton Allah da yawa mata ma'ana wannan gara basa ce ga wanda ya tashi iyalinsa suka yi sallar tare idan mutum shi kadai ya tashi ya sallar to ko da ya samu ladan da ake samu a cikin qiyamul layl amma baya cikin wancan hadisin da aka ambata ma'ana ba zai shiga cikin adh-dhakirina Allah kathiran ma wa adh-dhakirati amma da zai shiga cikin masu qiyamul layl ladan da ake samu idan an yi sallar dare shi ma zai samu hakanan kamar yadda Imam An-Nawawi ya fitar a cikin al-Abkar littafin sana al-Abkar yake cewa ɗaya daga cikin magabata Ibn Salah an tambaye shi cewa al-qadr alladhi yasiru bihi adh-dhakiru min adh-dhakirin Allah kathiran aka tambaye Ibn Salah cewa wai wannan adadi ne na zikiri wannan gurgudo ne na zikiri mutum zai yi har ya shiga cikin masu ambaton Allah da yawa maza da kuma masu ambaton Allah da yawa mata idan mace ce faqala sai wannan babban malami yace idza wadaba ala al-adhkar al-ma'thura al-muthbita sabahan wa masa'an yace idan ya lazumci ya dimanci ambaton Allah madaukakin sarki tabbatattu daga annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da safa da yamma wa fil awqat wal ahwal al-mukhtalifa da kuma lokuta da halaye mabambanta juna laylan wa nahara sawa'un da daddare ne ko da rana aw hiya mukbitatun fi kitabi amali al-layl a amali al-yawm wal layla yace ko kuma ya dimanci karanta addu'o'in da suka zo a cikin littafin amalul kitabu amalul yawm wal layla yace to kana min adh-dhakirina Allah kafiran insha Allah ta'ala zai kasance daga cikin masu ambaton Allah da yawa hakanan akwai ɗaya daga cikin tabi'ai Sa'id ibn Jubair yake cewa fa kullu man lazama ta'at fa huwa min adh-dhakirina wanda duk ya lazamci yi wa Allah madaukakin sarki biyayya da da'a to wannan ko shakka babu za a sa shi daga cikin za a rubuta shi daga cikin masu ambaton Allah madaukakin sarki da yawa kun ga wannan shi ma'anar da Sa'id ibn Jubair ya kawo ta dace da abin da muka faɗa a farkon karatun babu muka ce in aka ce azzikiru ya shafi dukkan wani nau'i na da'a da biyayya ga Allah madaukakin sarki yace saboda haka dukkanin wanda ya lazumci wa Allah madaukakin sarki da'a a dukkanin ayyukansa ne yau da kullun to za a sa shi daga cikin masu ambaton Allah madaukakin sarki da yawa maza idan mace ce kuma za a rubuta ta daga cikin masu ambaton Allah madaukakin sarki da yawa mata to wannan ayat da makaranta ƴan uwa Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhal ladina amanu ya ku wadanda kuka imani اذكروا الله قمت ألا ذكرا كثيرا أبتا ديك ميوا سي ألا مأكين سركي تي وصبحوه تسأركي ألا مأكين سركي بكرة وأسيلا دسافيا لكم يمتي بأبن دعك نفشيني كأي متن يتكيتا دعمتا ألا مأكين سركي دسافة ديما أما ana ishara ne zuwa ga azkarus sabah wal masa ma'ana akwai zikiran da suke ana yin su da safe akwai zikiran da kuma ana yin su da yamma wasu malaman suka ce a ba haka bane abinda yasa aka ce wazkur wa sabbih bukratan wa asila da safe da yamma shine ana nufin tun daga farkon safiya har zuwa ƙarshen yamma tun daga ƙarshen yamma ci har zuwa ƙarshen dare duk gaba daya awa 24 din ake nufi gaba daya kamar yadda nana Aisha Allah ƙara mata da take ga mana cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuru allah fi kulli ahyani annabi tira da amince tsara tabbata a gare shi ya kasance na abatin Allah mafin sarki a kowanne yanayi daga cikin yanayin da yake ciki ma'ana babu wani lokaci da annabi tira da amince tsara tabbata a gare shi bai ambatan Allah ma'ana ko da safe ko da yamma ko da daddare ko a wani irin hali yake na ambatan Allah mafin sarki to aya ta gaba da tazo bayan wannan ayar kamar ta zamto jumla ce ta'liliya kamar jumla ce da take mana bayanin wanda ya ambaci Allah madaukakin sarki ambato mai yawa da safa da yamma mai Allah madaukakin sarki zai masa sai Allah madaukakin sarki ce huwal ladhi yusalli alaykum wa malaikatuhu liyukhrijakum min adh-dhulumati ila an-nur kana bil mu'minina rahima Allah madaukakin sarki ce huwal ladhi yusalli alaykum shine wanda yake muku salati kamar abinda ayata take cewa shine dukkan wanda ya dibanci wa Allah madaukakin sarki zikiri yake ambatan sa ambato mai yawa to shi kuma Allah madaukakin sarki zai kasance daga cikin masu masa salati Allah madaukakin sarki zai masa salati abinda ake nufi da salatin Allah madaukakin sarki kamar da muka faɗa a babin salati shine Allah madaukakin sarki zai rinka ambatan mutum a wajen na kusa kusa da shi daga cikin mala'iku al-mala'ul a'la ke yan gaba gaba na fadar Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki zai rinka ambatan sunanka a wajen su yana yabanka a gaban su kaga wannan daraja ce daukaka ce da bawa yake so to duk lokacin da Allah madaukakin sarki duk lokacin da bawa yake yawaita zikirin Allah madaukakin sarki to shi kuma Allah madaukakin sarki zai rinka masa salati shine abinda ayata gaba take nuna mana huwal ladhi yusalli alaykum wa mala'ikatu liyukhrijakum dan ya fitar da ku min adh-dhulumati daga cikin duhunnai ila nur zuwa ga haske na imani da haske na musulunci malaiti wal ayatu fil babi kathiratun ma'lumat ayoyi a cikin babin da suke bayani game da falalin zikiri misali cewa ayoyi ne masu yawa kuma sanannu amma malam ya takaita akan waɗannan iya waɗanda ya kawo mana domin me domin ya kasance ya buɗe babin sa da su kuma ya kafa hujja akan su amma idan ka shiga alqur'ani mai girma ayoyi suna nan masu ɗumbin yawa ba su da adadi game da abin da ya shafi ambaton Allah madaukakin sarki كيف سيمان يشير كاو حديثي وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال حديث نفر قوات كمان بابي أن كرقوش لك صحابي أبو هريرة الله كرم سيرجع قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله تيراد أمن سن الله تيراد تبتع قريشيتي كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim wannan hadisi yan uwa annabi tira da amince tsara tabbata a gare shi yace kalimatani wasu kalmomi ne guda biyu khafifatani ala lisan suna da saukin fada akan harshe malamai suka ce abin da yasa aka ce khafifatani saboda shi ita kalmar al-khifatu galibi za ku ga nan wajen kamar isti'arata akai dan abin da ake nufi da al-khifa shine abin da yake ba shi da nauyi ka dau abin da ba shi da nauyi abin da yake ba shi da nauyi to shi kuma harshe ai ba daukar kalma yake ba shi sai malamai suka ce kamar isti'arar kalma akai kamar yadda ka san idan ka zo daukar kayan da ba su da nauyi kai daga su zaka kuma babu komai a hannunka to haka wannan kalmar take da dadin fada ta wuce ba kokarinka ba kamar san ka fadi ta ba ta da wani nauyi ka san ko da a baki akwai kalmomin da suke da nauyin fada akwai kalmomin da kai kanka idan ka fadi su ka san akwai nauyi ko da a cikin azkar da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yake akwai kalmomin da zaka suna da dan nauyi haka misali a ce subhanallil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamat kaga ba kowa ne wannan lokaci guda kowa zaka zo koya mai sanin shi kace da Allah zo ce dai subhanallil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamat sai zai kamar zaurin ce ma kake masa ba haka bane yawa to amma kace mata ne subhanallah da Allah wannan da nauyi to yadda ka san
zaka kada kaya marasa nauyi nan da nan misali a ce riga ce ko riga guda ne a sata a cikin leda wani irin tsaba zaka yi mata hannuka zai sai ya dau wani kaya mai nauyi idan aka baka aka ce ka rike ta tsawon minti 30 ko 40 hannuka zai gaji yadda zai a ce ya shage ba za ka samu wannan to yadda kaga kaya marasa nauyi ake daga su to haka wannan kalmar ta subhanallahi wa bihamdihi take wucewa ta kan harshen ka ta shiga makogaranka ba tare da ka samu wata matsala wajen fadin ta ko shi sa annabi tsira da amince tsara tabbata a gareshi yace kalimatani wasu kalmomi ne guda biyu khafifatani ala lisan suna da saukin fadi akan harshe harshe baya shan wahala wajen furta su sai dai kuma faqilatani fil mizan suna da nauyi kwarai da gaske akan mizani duk lokacin da aka dora su akan mizani to suna nauyaye mizani shi mizani yan uwa kamar yadda kuka sani shine abinda ake dora ayyukan bayi akan sa shine abinda ake dora ayyukan bayi akan sa ran tashin alkiyama to wannan da Allah ma da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace kalmomin suna da nauyi akan mizani haqiqatan ne la majaza abinda ake nufi da wannan shine kalmomin ne da kake faɗa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah ma kafin tsarki ran tashin alkiyama zai musu gangan jiki ya dora su akan mizani kamar yadda kasan ayyukan bayi da suke aikata ran tashin alkiyama gangan jiki za a yi musu za a sawwara su a matsalasu su zama to gangan jiki sai a dauke su a dora su akan mizani kamar yadda kasan kuma ayyukan bayi da suke aikatawa mara kyau mummunan aiki shi ma gangan jiki za a yi mashi sai a dauke shi a dora shi akan mizani to aikin alkhairi da aka dora akan mizani da aikin sharri da aka dora akan mizani su za a yi muwazanar tasu su za a gwada su sai a ga wanda ne zai sama wanda ya sama to shine wanda Allah madaukakin sarki zai ba zai hukunci akan sa idan na alkhairi ya sama to kaga kamar ya amal mithqala abin nan kamar ya amal mithqala dharratin khayran wa may amal mithqala dharratin sharran yarahu kin saboda duk wanda mizanin sa na sama shine ya sama to shikenan ya dace faqad aflah amma duk wanda ya rashin sa akwai mizanin sa na sharri shine ya sama to shikenan faqad khaba wa khasira Allah madaukakin sarki kiyan to subhanallahi wa bihamdihi subhanal azim din da mutun yake fada Allah madaukakin sarki zai dora su akan mizani ko kuma kamar yadda usman malamin suka fada shine takaddar ayyukan bayi da ake rubutawa da mala'iku suke rubutawa kun san wannan takaddur littafin ka da kake aikata ayyuka ake rubuta shi ma za a dora shi akan mizani kamar yadda hadisin bitaqa ya nuna za a zo da wani bawa wanda shi tunda yake bai taba aikata aikin alkhairi ba Allah madaukakin sarki ya bujuro masa da ayyukan laifinsa ya yarda ya yi intirafi ya tabbatar da cewa ya halaka Allah madaukakin sarki ya tambaye shi ya ce shin kana da wani aiki da kake gani zaka iya kare kanka da shi ya ce ubangiji bani da komai ya riga ya gama saduda ya bada kai ya samu kuma sadaka san kai sai Allah madaukakin sarki ya ce bal a kana da wani lada na musamman a wajen to shine sai Allah madaukakin sarki ya sa a fito da wata takarda mai kamar bitaqa mai kamar girman aiki kanta sai Allah madaukakin sarki ya sa a auna ta akan mizani da takaddunsa kuma duk na aikin sharri iya ga idan annabi tsira da amince tsara tabbata a gareshi yace takaddu ne ga sunan iya ga idan kamar dal basar duk babu abin da yake cikin takaddun nasa ko sai aikin sharri ya aikata kaza mara kyau yayi kaza mara kyau yayi kaza mara kyau duka dauki wannan takaddun a dora su akan mizani a dauki wannan bitaqar ita kadai ita ma dora ta akan mizani sai wannan bitaqar sai ta rinjaye waɗancan takaddu masu yawa me ya ci wancan bitaqar ita ce kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah ina fata an fahimta saboda haka ko dai ya kasance ayyukan nasa su za a dora akan mizani wanda ko da ɗaya daga ciki za a yi saboda yadda hadisi suka tabbata da ayoyi shi kansa mizanin yadda za a dora abubuwa kansa kala uku ne za a dora ayyukan mutane za a dora takaddun ayyukan su sannan za a dora su kansu mutanen za a dora su akan mizani kai kanka za a dauke ka dora ka akan mizani gwargwadon nauyinka gwargwadon ladanka ina fata an fahimta amma kamar yadda muka sha bayani ba wai nauyi ne na jiki ba haka ba kima ba ce take jawo aikin alkhairi ga shine zai nauyi wannan mizani to kowanne ɗaya daga ciki zai dauki wannan annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace habibatani ila arrahman waɗannan kalmomi ababan so ne a wajen Allah madaukakin sarki. Ku dubi yadda annabi tsira da mutsi tsara tabbata a gare shi musu wani irin kirai khafifatan ala lisan thaqilatan fil mizan habibatan ila rahman. Ga su ba su da nauyi a baki, ga su masu nauyi akan mizani, ga su kuma Allah madaukakin sarki yana son su, yana kaunar su. Sai annabi tsira da mutsi tsara tabbata a gare shi ya ce subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Sune subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Sarki ya tabbatar maka ya ubangiji hada da godiya a gare ka subhanallahi alazim. Sarki ya tabbatar maka ya ubangiji kai ne mai girma, da duk wani abin da yake da girma, girman sa kasance yake da girman Allah madaukakin sarki. Sawa'un girma ne zahiri ko girma ma'anawi. Haka ce girma na zahiri shine kamar girman hajari yadda kake ganin mutum. Yanzu yadda ake cewa mala'iku suna da girman hajami, gangan jikin mala'iku tana dauke da fukafukai kala-kala, uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba yazidu fil khalqi ma yasha. Mala'ika Jibril yana da fukafukai guda 600, a cikin mala'iku akwai wanda yafi shi girma. Wannan aka ce fukafukai ɗin na mala'ika idan ya sa shi zai iya halakar da duniyar nan gaba ɗaya da ita. To irin wannan girman ka dauka, ko girman sammai, ka kalle da sammai suke. Wannan aka ce duniyar nan ta mu gaba ɗaya, idan aka dunkule ta aka cilla ta a sama, bai fi ka samu wani fili tafke yake ka cilla ɓandala a ciki ba. Duk wannan duniyar ta mu. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake ce mana la khalqus samawati akbaru min khalqin nas walakin aktharun nas la ya'lamun. Halittar sammai da kasai, idan akwai yuwar akwai abin da yake da girma ba wajen Allah madaukakin sarki, halittar sammai ta fi girma sama da halittar mutane. To diye da kake ganin girman abu, idan ka hada shi da Allah madaukakin sarki dan karami ne, dan waye halice shi, waye bashi wannan girma? Dan karami. Haka nan kuma girma na ma'ana yadda kake ganin girman wani a cikin zuciyarka, to girman Allah madaukakin sarki ya fi haka. Yanzu idan ka kalli mutane zaka ga kowanne akwai irin darajar girman da kake bashi. Wani ka fi shi girman jiki, amma kuma saboda yana da falala a kanka, ko saboda yana da shugabanci ko wani makamancin haka, sai kaga kana ganin girmansa sosai da sosai a cikin zuciyarka, saboda zai iya cutar da kai, koyar maka abin da ba daidai ba, koyar maka abin da ba daidai ba, yana da wani shugabanci a kanka. Kaga wannan girma ne na ma'ana. To shi ma girma na ma'ana, Allah madaukakin sarki yana sama da komai. Saboda haka Allah madaukakin sarki shine al'azam kuma al'akbar, mafi girma, mafi ɗaukaka. Duk abin da kake ganin shi mai girma a ƙasan Allah madaukakin sarki, Allah madaukakin sarki yafi komai girma. Wannan hadisi muttafaqun alaihi, Bukhari da Muslim suka rawaito shi. Yanzu ƴan uwa, idan muka ɗauki wannan hadisi na farko da makaranta, za ku ga waɗannan kalmomi ne masu sauƙi: subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Kamin mu tashi daga masallacin guda nawa za ka faɗa? Da yawa. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim. Sai ka faɗi guda nawa? Sai ka faɗi guda biyu, ba ka sani. Sai an jira tashin alkiyama, sai kuma kaga tasirin su. Saboda haka ɗan uwa, harshen mu ya daina gushewa ɗanye face da ambaton Allah madaukakin sarki. Mu daina bari bana jika harsunan mu da wasu surutai kuma gangane da ba su da amfani a rayuwar mu. Duk inda muka zauna, a majalisa ne, a gurin aiki ne, a duk inda muke, ya kasance akwai wani ɓangare da muka ware wa wannan zaman muna ambaton Allah madaukakin sarki a cikin su. Ko da hira ake yi, idan hirar ba ta zo kanka ba, idan ba kake tattaunawa ba, to bakin ka ya rinka motsawa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Ba a cikin zama ba? A cikin zama. Ana ta surutu, ana ta hayaniya, ana ta bazancan duniya, kai kuma kana ta subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Idan can kana huta kuma sai kai magana, sai kai surutu Allah kai. Sai mutane su tashi daga majalisa ba su da komai, sai a tsara kai kuma ka tashi da me? Da riba mai yawa. Abin da ya kamata kenan, ko tafiya kake yi, ko akan mashin, ko a ƙasa, ko a cikin mota, kada ka bar bakinka kawai a rufe, a'a, buɗe shi ka rinƙa ambaton Allah madaukakin sarki. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim. Idan ka gaji ka huta, san azuma kuma ka ci gaba. Haka ake tara lada masu yawa ɗin ku. Duk abin da baka irin wani abu baka yi a wannan sa ba, sai ka ji sai Allah madaukakin sarki ya tashi kiyama, kuma sai ga tasirin abin, sai ka rinƙa cizon ya tsaya ina ma a ce duk rayuwarka ka tafi da ita wajen ambaton Allah madaukakin sarki. Allah ba mu ikon ambaton. Hadisi na biyu, وأنه رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم كرشد أبو هريرة أن لا كار مسيردا قال إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مازن الله سرنا من الله سر تبت أجريشيتي لأن أقول سبحان الله النبي رضي الله عنه سر تبت أجريشيتي نفدا والله نفدا نتي سبحان الله سركي تبت هو الله مأكين سركي والحمد لله غوديا تبت على الله مأكين سركي ولا إله إلا الله باب أبن بوتاوى تنتنتا دا غسكيا سي الله مأكين سركي والله أكبر الله شيني ما في جرما النفس إرادة أمتي سألة تبتا أغريشي تي والله نفت وأننا كلمومي أحب إلي سوسك فسو يوا أغرين مما طلعت عليه الشمس سمد دكا أبن درانا تقول له أكنس منين رانا تقول له أكنس شيني دونيا رقبائها na fata fili da mera na bata kullu akan sa sai dan ba cikin duniya yake ba haka bane saboda haka annabi tsira da mutum tsara tabbata ga shinan kinaya ce yace waɗannan kalmomi da zai fada guda huɗu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar yace masa yace sun fi masa soyuwa a gare shi sama da dukkan abin da yake cikin duniya da kayan alal duk abin da ka san yake cikin duniya wanda yake burge ka yake daukar hankalinka annabi tsira da amince tsara tabbata a garishin ce waɗannan kalmomi guda huɗu sun fi shi waɗannan kalmomi da muka ambata sune gharsul janna ke dashan aljanna haka annabi tsira da amince tsara tabbata a garishin faɗa cikin wannan hadisi yace duk lokacin da kace subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar za a dafa maka bishiya a gidan aljanna ina faɗa muku da in ka ƙara cewa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ƙara dafa maka wuta ada sama ta dabiru ada sama ta talemu ada sama ta kaza ka da ajin zaba ku shi a gidan aljanna ka san ku ci kallan mu da ban kayan lambu da burgewar lambu shine a game bushiyoyi sun yawa a cikin sa ba haka bane kallan mu shine a ga bushiyoyin kayan marmari ko ina ga sunan burjik an kira lambu lambu kuma ka ji ka ga bushiyoyi an tsilla ne can da na haka ba bai ci kallan mu ba amma ka je ka ga shi lip lip ba rana a ciki to abin da yake jawa gidanka na aljanna ya cika da kayan marmari shine fadin subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar malamai kuma suka ce wadannan kalmomi guda uku sune albaqiyatus salihat wanda Allah madaukakin sarki yace almal wal banuna zinatul hayatid dunya sai yace me walbaqiyatus salihat khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala Allah madaukakin sarki yace almal wal banuna kaga kudi kaga dukiya kadara da duk abin da yake shiga karkashin su da yaya maza da mata zinatul hayatid dunya wannan kawace ado ne na rayuwar duniya wanda duk wannan adam yana fata a ce yana da duk dan kenan mutum zaka samu yana fata a ce yana da kudi yana da yaya ina fata an fahimta wannan sune cikar rayuwar jin dadin duniya kenan to sai Allah madaukakin sarki yace amma wal baqiyatus salihat wanzazzu kuma nagartattun ayyuka khairun inda rabbika thawaba sune suka fa alkhairi a wajen ubangijinka subhanahu wataala wajen samun lada wa khairun amalan kuma su suka fa alkhairi wajen mutun ya burace su amala na buri ba na aiki ba dan alhamza ce ba ainun ba ko wa khairun amala su suka fa alkhairi mutun ya kasance yana burata su ina fata fahimta ashe yan uwa ko da zaka buruci kudi baka yi laifi ba ko da zaka buruci yaya baka yi laifi ba amma akwai abin da yafi alkhairi ka burata sama da kudi da yaya menene shine waɗannan ayyuka samun nagartattun ayyukan da zasu kai ka ga Allah madaukakin sarki ka shiga aljanna sune waɗannan sune albaqiyatus salihat in ka kalli lafazin farko abinda annabi tsira da annabi tsara tabbata a gare shi buɗe shi shine subhanallah sarkiya tabbata wa Allah madaukakin sarki sannan kuma sai ya ce walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki shine abinda malamai suke cewa at-takhliyatu thumma at-tahliyat ma'ana a tsarkake sannan kuma sai a gyara sai a yi azu sai ka fara tsarkake Allah madaukakin sarki daga dukkanin wani datti na shirka da jingina masa abokin tarayya da dukkan wata tawaya da na kasa sannan kuma sai ka kawo zancen godiya sai ka dora misali da zan ba mu shine kamar mutum ne yaje yayi aiki na wahala yayi gumi jikinsa duk ya baci ko da bakin mai ko da kasa ko da wani abin da zai lalata masa jiki jikinsa duk ya lalace yana da sababban kaya karko shi daga wajen dinki farari bat yana dawa gida da wannan bakin man a jikinsa ko da wannan kasar ko sai ibo wannan kayan sai sa a jikinsa ya wannan kwalliyar ta sai ta kasance ba baci zaje ba baci zaje me ya kamata yi at-takhliya ya kamata fara shine shiga ban daki wanka din ya wanke wannan dantin da bakin man da wannan kasar da mai tiyar raba ya raba jikin shi da su idan ya gama wannan gaba da idan ya fito sai ya shafa mai sai dauki wannan kaya sai ya safi sutura sai ya shiga cikin mutane lafiya lafiya ba haka bane to shine at-takhliya summa at-tahliya sai an tsarkake Allah madaukakin sarki sannan kuma sai ayi mai sai a kawo abubuwa na nagarta sai a dingina masa to shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara tabbata a gare shi ya fara subhanallah walhamdulillah sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki ka tsarkake shi daga dukkanin tawaya daga na kasa sannan kuma walhamdulillah godiya ta tabbata a gare ka ya ubangiji wala ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai kai ya ubangiji wallahu akbar kainikum wa fikir to wannan yana ɗaya daga cikin zikirai da su ma ya kamata malazamci su kankuwa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar duk waɗannan zikirai ne da suke mutlaƙai ba su da wani lokaci da aka ce za ka rinka yin su ma'ana ba a ce ko bayan sallah ko a lokaci kaza ko kuma adadi kaza ba duk ba a yi musu wannan ba kawai duk lokacin da ka gushi iska ka yi su subhanallah wa bihamdihi subhanallah azim subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar haka kawai kana tafiya sai ka rinka karanta kayan wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya fitar da shi a cikin ingantaccen littafinsa wa anhu hadisi na uku a cikin babin shi ma dai an karbo shi daga sahabi abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kala yace man qala la ilaha illallah wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya fadi wannan fi yawmin mi'ata marrati ya fadi wannan sau 100 a rana guda yace la ilaha illallah babu abin bautawa da cancanta da gaskiya sai Allah wahdahu shishi kadai la sharika lahu ba shi da abokin tarayya lahul mulku mulki nasa mulki nasa asali yadda zancin yake shine al mulku lahu to sai malaman malamai suka ce taqdimu ma haqqu ta'khir yufidu al-hasr duk abinda kamata yayi yazo a farko sai aka jinkirtar da shi to yana fa'idantar da taqaituwar abin akan abinda aka ambata kamar abinda ake cewa shine lahul mulku babu wanda yake da wani mulki gaba ɗaya sai Allah madaukakin sarki kuma yau abin haka ne ba wanda yake da wani mulki sai Allah madaukakin sarki duk wanda kake gani yana da wani abu mai suna mulki to mulki sunan ne kawai zai iya amma shi sunan nasa ruko kawai ajiya sunan nasa amma cikakken mulki da Allah madaukakin sarki ne abin da yasa nasa zama to ruko shine dan zai iya mutuwa idan ya mutu mulkin nasa ne ba nasa bane za a iya cire shi ko a tube shi ko ta karfin tsiya ko kuma ta hanyar zabe ko abin da ya kama da haka idan aka cire shi yana ji yana gani za a cigaba da mulki mulkin ba nasa bane ko wata hanya ko rashin lafiya ko abin da kaba da kai sai sauka daga mulki akwai hanyoyi da dama da zai isa dole mutum yana so ko baya so sai ya bi mulkin da yake kai sai mulkin babba ne ko kuma dan karami ne Allah madaukakin sarki shi kadai ne mulkin sawazzaje babu abin da yake bujiro masa irin wannan abu shi sai tashin alkiyama Allah madaukakin sarki zai ce limanil mulkul yawm limanil mulkul yawm lillahi alwahidil qahhar Allah ku sarki zai ce yawa waki da mulki kuma ina masu mulki kaga idan da daga sai na masu mulki ne ba sai su zo su ce gaba to a lokacin kowa tsirara yake kowa tsirara yake yadda kama ba da aku ta hudu kamar yadda Allah ku sarki haifu ya halicci mutum ya fito daga cikin mahaifiyarsa haka zai tashi ranar tashin alkiyama yadda yake haka zai tashi to mutum ma da yake neman abin da zai rika aurarsa da shi kuma ya ce ga mai gashi Allah madaukakin sarki ce limanil mulkul yawm kowa zai shi malamai suka ce sai Allah madaukakin sarki amsa kansa da kansa yace lillahi alwahid alqahhar saboda haka lahul mulkul mulki nashi ne walahul hamd godiya ma tashi ce wa huwa ala kulli shay'in qadir Allah madaukakin sarki shike da iko akan dukkan komai babu wani abu da yake ya gagara Allah madaukakin sarki babu shi komai yana karkashin ikon Allah madaukakin sarki shi yake tasarrufi da shi yadda ya ga dama to dan uwa idan ka faɗi wannan addu'ar sau 100 da safi baraka ji abinda Allah madaukakin sarki zai maka annabi kira da mutsi tsara tabbata a gare shi yace na farko kanat lahu adli ashri liqabi abu na farko kenan za a bashi ladan gurgudan ya'en tabayi guda goma ladan ɗan tabayi a cikin addinin musulunci yan uwa kamar yadda muka gabatar a baya ba karamin lada bane abu na farko kenan wa kutibat lahu mi'ata hasanati za a rubuta masa lada 100 lada 100 har 100 wa muhi aw muhiyat anhu 100 sayyi'ati za kuma a goge za a share za a kankare masa zalubin sa guda 100 wa kanat lahu hirzan min ash-shaytan yawmahu dhalika hatta mis wannan kuma abin da ya karanta za ta zanto masa tsari da kariya daga dukkanin shedan da ayyukan sa har sai ya yammata duk wani abin da ka sani na shedani shedan ya taba ka ko ya shafe ka ko ai maka asiri ko tsafi da shedan ya taba ka ko wani mai kambun baka ko wani mai kan bin ido ko wani mai abu duk kafin karfin sa idan ka faɗo nan sau 100 a rana hatta yumsi har sai mutun ya yammata haka nan kuma da yamma idan ka ƙara faɗa kuma sai ka waye gari sannan abu na ƙarshe sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi cewa lam yati ahadu bi afdala mimma jaa bihi illa rajulun amila akthara minhu babu wani wanda zai zo a wannan rana da abinda yafi ko da abinda yafi abin ladan da wannan bawan Allah zai samu a wannan rana illa rajulun amila akthara minhu sai mutumin da ya aikata abinda yafi nasa malami suka ce ma'ana nufin ka ƙara daga kan 100 ya zama 101 ko 102 ko a baka malami baka abin yake nufi ba suka ce abinda ake nufi da wannan shine bayan kai la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau 100 sai ka kawo ta addu'a kuma sai ka ƙara shi kuma ita kadai ka zo abin da yafi nasa kenan ko kai ka ƙara da subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim ka ƙara da subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar amma da wata guda nau kai guda 100 saboda ka guda 100 ake so ka tsaya ba sai ka ƙara shine abinda malami suka ba wa qala annabi sirada amince tsara tabbata a gare shi yace man qala subhanallahi haka nan dukkan wanda yace subhanallahi wa bihamdihi fi yawmi a cikin yini shi ma mai ata marratin sau 100 huttat khatayahu za a goge za a kankare zulbansa wa in kanat mithla zabadil bahr koda zulbansa da kurakuransa sun kai yawan kun farko gi in aka ce kun farko gi ba fa irin wannan kogin namu na ruwan adam da ake nufi teku ake nufi teku ka je ka ga teku idan ta yi wannan yunkurin ta koro kun faya kun bata da take wannan da ya taba zuwa bakin teku ya sai da teku take to koda zinubin ka ya kai kun farko gi inda kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi yanzu kan mu tashi abin Allah sai ka faɗi ya faɗi in kana so so dai Allah madaukakin sarki yana nufin bayi da rahama kana bil mu'minina rahima kawai kace subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi zaka rika faɗa ne a litsi wato da yawa daga cikin kuwa idan suna zikiri sai ka ga mutum yana na farko mutum yana zikirin bai san abin da yake faɗa ba abin nufi lokacin da mutum yake faɗa da bakin sa zuciyarsa tana wani zaina ta yi wannan ba zikiri ne da ake so ibn al-qayyim al-jawziyya a cikin littafin sawabil sayyid yake cewa zikiri baya zama zikiri sai ya tattara abu guda biyu na farko baki yana faɗa kuma zuciya tana hararo shi shine zikiri amma kana zikiri da bakin ka kuma zuciyarka tana wani wajen daban to wannan zikirin ka akwai gyara akan shi sannan wani sai kaga inda ka san inda ka san biyo shi ake da musu haka yana yi da sunu sai ko Allahu akbar ko irin zikirin da ake bayan an gama sallah sai ga wani kanka ce me yayi ya gama ba daidai bane yadda nafinsa suke ka tsaka rika farta su yadda suke subhanallah walhamdulillah ka rika fitowa yadda suke wa la ilaha illallah wallahu akbar amma kafin da sai wani ya gama subhanallah alhamdulillah subhanallah ba daidai bane ka rinka tsayawa kana faɗan su a mutse yadda subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi ka fadi guda dari zuciyarka tana hararo ma'anar abin da kake faɗa to sai Allah madaukakin sarki ya kanka ne maka zanubanka koda sun kai yawan kun farko wannan hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslim ne suka rawi ɗan uwa mu kallon wannan hadisin guda biyu ko hadisi guda ɗaya wanda zai da lafaza guda biyu a ko shakka babu wannan hadisi na farko hadisi ne da yake akwai fa'ida masu yawa a cikin sa na farko za a ba mutum lada kamar ya'in tabayi guda goma na biyu za a rubuta masa lada guda ɗari a kankare masa zanibi guda ɗari sannan za a tsare shi daga shedan tsawon wannan yammacin nasa ko wannan yinin nasa har sai ya yammata idan kuma da yamma yayi to za a tsare mutum daga shedan har sai ya waye gari kamar yadda wasu ruwaya suka nuna wannan yana ɗaya daga cikin zikiri da ake so bawaye ya karanta su da safe da yamma da safe za ka karanta bayan ka gama sallar asubahi hakanan da daddare ko da yamma za ka karanta bayan sallar la'asar har zuwa bayan sallar magriba duk mutum zai iya karanta su zikiri ne ko zikiri ne masu fa'ida kwarai da gaske wanda na sha buga mana misali akwai ɗaya daga cikin malamai Wahid Abdulsalam Bali wanda ya rubuta littafin Sarin Battar yake cewa akwai wata mata da aka kawo masa ne aka kawo masa a matsayin aljini ya shiga jikin ta ne mata ruqiya yana cikin karanta mata alqur'ani da shedanin da yake jikin ta yaji zafin karatu sai ce dakata da ya dakata sai ce yayin da zai fita daga jikin ta amma yana da sharadi sai ce meye sharadin sai ce zai fita daga jikin ta amma zai shiga jikin sa ina fata an fahimta zai fita daga jikin ita matar mai aljanna zai shiga jikin malam mai ruqiya hankali mai ruqiya sai ka hankali ke wallahi fa dukkan zani ya tsallo daga tsalle daga jikin ta ya dafe maka sai ce to sai ce masa ya yarda ke fita daga jikin ta shiga jikin nasa ya yarda yace bayan dan lokaci sai ga tana ta kuka ma'ana aljanna ta kuka kenan na ta kuka sai ta manyar jajjaya kai kaci ka fita daga jikin ta ka shigo jikin na da me abu kuka to shine sai ga masa yace to ai abin da yake faruwa shine a wannan yammaci da ake ciki babu wani aljani a duk duniya da yake shiga jikin sa shi kome dalili yace saboda da kayan mata ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa alhamdu ala kulli shay'in qadir la fa'is shine abin da shi wannan abin da ka karanta babu wani shedanin aljani da yake shiga jikin sa tashi kun ga wannan abu ne da an jarraba an gani yan uwa shi yasa duk abin da annabi tsira da annabi tsira tabbata a gare shi faɗa ya dauka da hannu biyu biyu mabakalkale shi mu yi shi kuma yaqinan da yaqini babu shakka ko hukunta a ciki shi yasa insha Allah ta'ala ɗaya daga cikin magungunan da suke kore shedanu da aljanu gabar mutum ko ai maka asiri ko tsafi yaqin tasiri a jikinka ai kai maka tsafi ai ta jifanka amma jifan yana faduwa kamar yadda ake faɗa kalla jin tuwan Allah ran kuwa duk lokacin da kawaye gari ka karanta la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wal hamdu huwa ala kulli shay'in qadir sau dari da safi da yamma ka karanta insha Allah ta'ala sai dai ka ji labari wasu tsafi ko asiri na kama su amma kai ka fi karfin sa insha Allah ta'ala kuma mu gwada magana insha Allah ta'ala amma za ku ga galibi sai shedan ya hana miki saboda abin da alkhairi sai kaga ka kasa sai safe ta zo ko kamanta ko da ka fara wani abu ya dauke maka hankali kuma ba lallai ne sai kai su a lokaci guda ba za ka dan fara za ka yi goma in can ka tana ka tsara yin kuma sauran sa almuhim dai daga safa zuwa maka da guda ɗarin nan Allah maka kai sarki ya samu dace wa annabi ayyub al ansari radiyallahu anhu wannan hadisi aka karbo shi daga abu ayyub al ansari Allah kara masa yarda abu ayyub al ansari shine khalid ابن زيد ابن كليب الأنصاري الخزرج خالد ابن زيد شيء سنة شنو قصدي أشيني مما سوكم بعدين أن نبض جرار أبو تسكر تبتة أعريش لو كشنا أك هجرة دع مكة زوا مدينة أن نبض جرار أبو تسكر تبتة أعريش دي هجرة أم بوس خالد ابن زيد يفار سوكا لو كشنا أن نبض جرار أبو تسكر تبتة أعريش تهم تاني دسكة هو kowa yana kokari ya kama taguwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dan ya sauka a unguwarsu ko a layinsu ko kuma a gidansa ma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yana ce musu da'uha fa innaha ma'mura ku kyale ta guwa ta umarni ake bata inda ta zauna to na aka ba ku umarni in zaku sauka saboda da sai daidai inda masallacin sa yake a yanzu sai ta durkusa to daidai kuma unguwar su abu shi Khalid bin Zaid Abu Ayyub al-Ansari yana gana kuma ko sai saurayi ji sun kuce kai annabi tsira da amince tsara tabbata a gare sai shiga shi gidansa shikenan annabi zauna a gidansa kusan kwana kusan wata uku da wani abin kamar yadda malami sun dauko wata shida kaga ce annabi yayi wata shida a gidanka wani yana albarka ce shi sa da manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya je asali ya zauna ne a ƙasa su kuma da yake gidan akwai sama akwai ƙasa shi kuma da iyalansa suna sama wata rana sai ruwa ya zube a saman suna ta kaffa da karkar kada ruwan ya kwararo ya zubo a nan kira da mutum tsara tabbata a garin katifar da suke kwanciya suka dauka suka sa a ruwa suna tsane ruwa suna tsane ruwa dan kai ya gangara ya taba Allah tsira da mutum tsara tabbata a garin hankalin sai ya tashi amma duk da karun ya dan gangara ya zuba kadan to shine ya kasa jurewa yace ya rasulullah ai ba za ta yi ba a ce ina ƙasa ina sama kai kuma kana ƙasa ya rasulullah a koma sama shi ne sai Allah tsira da mutum tsara tabbata a gare shi dawo sama shi ya ci gaba da zama a ƙasa har zuwa lokacin da aka gina masallacin Allah tsira da mutum tsara tabbata a gare shi da gidansa sannan sai Allah tsira da mutum tsara tabbata a gare shi kuma ya koma ya bar masa gidansa to ya kasance idan aka dafa abinci a gidan baya fara ci sai ya kai wa Allah tsira da mutum tsara tabbata a gare shi inda manzon Allah tsira da mutum tsara tabbata a gare shi ya sa hannunsa ya dauke sai su zo su dauko sai su sa hannunsa daidai inda annabi ya sa nasa shi da matarsa nan suke ci tabarriki kenan da afar na Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi daidai inda annabi ya dauke hannunsa nan kuma suke sa abin nan ba sa da su ci abinci sai sun kai masa wata rana sun kai Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi abinci sai aka dauko abinci dan su ci kamar yadda suka saba sai su ga babu alamun hannun Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi a ci sai hankalin sai ya tashi ka kai wa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai ci ba kaga akwai matsala shi ne sai ya dau abincin hankalinsa a tashi sai ya rasulullah mun saba ni da ummu wani mata ta kenan ba ma cin abinci sai inda ka sani ka yau na kawo maka abinci naga babu alamun hannunka ya rasulullah me yake faruwa annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya murmushi ya ce na sa hannu zan ci abincin ne sai na ji alamun tafarnuwa a ciki yace ni kuma ina ganawa da mala'iku shi sa ban ci ba amma ku ku zo ku ci ba matsala saboda haka hankalin sai kwanta ya dauka tun daga lokacin bai kara girki da farko ta fannuwa ba tun daga lokacin yaji shi ma kai baya tun da Allah baya so shi ma baya so aka samu bai siki Anas bin Malik Allah ya kara masa yarda yace wata rana muna cin abinci da Annabi tsira da amince tsara tabbata a gare sai naga Annabi yana bin kabiwa kabiwa ta cikin abinci yana tsintewa yana ci yana tsintewa yana ci yace da kabiwa ba ta cikin abin da nake so kwata-kwata yace amma tun da naga Annabi yana cin kabiwa daga lokacin sai kasance babu abin da nafi so a cikin abinci kamar kabewa ba za a yi abinci ba kabewa ba saboda me saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana santa to haka ya kamata ya kasance zuciyarka ta kasance game da annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ko baka san abu in ka san cewa annabi yana san abu kaza to ka tankwara zuciyarka ta so irin abin da annabi yake so wannan shine soyayyar annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ta gaske ina fata an fahimta balle kuma a ce maka annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi aikata abu kaza to ai kuma wannan kamata ya kasance ana rigar yau don aikata shi ana munafasa wajen aikata wannan abu to wannan shine cikar imani Allah ma kai sarki ya samu da shi wannan sahabi Abu Ayyub al-Ansari Allah ya kara masa yarda yace man qala la ilaha illallah annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace wanda yace la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ya fadi wannan jumloli 10 marratin sau 10 kun ga wancan aka ce sau nawa sau 100 ko wannan shi kuma sau 10 kana kaman a'taqa arba'ata anfusin min waladi isma'il annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai za a bashi lada kamar ya yanta wuyayi ko kuma bayi guda 10 bayin ma ba ordinary bayi ba kamar bayin da suke cikin gidan annabi Isma'il alaihi salam wato sune ƴaƴan gidan annabi Isma'il alaihi salam sune a mafiya tsadan larabawa a cikin Larabawa ma mafiya tsadar su dan Larabawa kala kashi uku ne akwai al-arabu al-ba'ida akwai arabu al-ariba akwai arabu al-musta'riba to mafiya tsada daga cikin waɗannan nau'i na Larabawa su ne wanda suka fito daga gidan Annabi Isma'il alayhi salam to idan ka faɗi wannan kalmomi guda goma kawai daidai yake da ka'anta bayi ɗaiɗaiɗaɗe guda goma daga cikin gidan Annabi Isma'il alayhi salam muttafaqun alayhi wannan hadisi shi ma Bukhari da Muslim suka fitar da shi wa Annabi Dharr radiyallahu anhu qala an karɓo daga Abu Dharr Allah kara masa yarda yace قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله إرادة أمتن الله تعالى تبتع غريش يتدني ألا أخبرك بنا باك العبالي با بأحب الكلام إلى الله دم في سوي وردا تيزوا قال الله ما أخبرك سركي إن أحب الكلام إلى الله حقيقة ما في سوي وردا تيزوا قال الله ما أخبرك سركي شين سبحان الله وبحمده فقل سبحان الله وبحمده رواه مسلم مسلم رويت وانا حديث حديثنا قرشد زامد أكتا أكنس إن شاء الله تعالى شيني حديث نشدا وأن أبي مالك العشعري رضي الله عنه أنكر قولك أبو مالك العشعري ألا كار مسير دا قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مزان الله إرادة أمنسان الله سأر تبتا أغريش يتي الطهور شطر الإيمان أركي شيني ربي إيماني مي وانا magana take nufi tsarki shine rabin imani malamai sun yi maganganu guda biyu na farko suka ce tsarki shine rabin imani abinda ake nufi da shi shine sallah ma'ana tsarki shine rabin sallah al-iman anan wajen bi ma'ana as-salah haka wasu daga cikin malamai suka ce saboda Allah madaukakin sarki ya ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum suka ce Allah madaukakin sarki ya ce Allah madaukakin sarki bai kasance mai tozarta imanuku ba ai salatakum li yudhi'a salatakum sai suka ce abin da ake nufi anan wajen shine al-tuhuru shatru as-salah tsarki shine rabin sallah to amma dai wannan fassara ce da take marjuhiya wasu daga cikin malamai suka ce al-tuhuru shatru al-iman tsarki shine rabin imani saboda ba tsarkin da ake nufi kadai shine na alwala da sallah ba a'a in aka ce tsarki ya koshi tsarkake zuciya daga dattin shirka da bid'a da saban Allah madaukakin sarki daga dukkanin wasu cututtuka na zuciya sannan kuma da tsarki na zahiri da muka san shine tsarkin alula da tsarkin wanka da tsarkin abubuwan da duk muke dauke saman tsarki sun shafa mu to waɗannan idan ka dauke su sune rabin imani sauran kuma sune abubuwan da suka shafa ayyuka na yau da kullum annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace tsarki shine rabin imani walhamdulillahi fa'al alhamdulillahi wa tamla'ul mizan tana cika mizani mana ɗaya daga cikin abin da yake taimaka mizanin kai ya hawhawa ya cika ya nauyi ya rinjaya shine fadin alhamdulillah yau fadin alhamdulillah godiya ga Allah madaukakin sarki wa subhanallah walhamdulillah ka kuma hada fadin subhanallah walhamdulillah a tare da juna tamla'ani su ma suna cikawa au tamla'u ma baina samawati ko kuma kowanne ɗaya daga cikin su yana cika abin da yake tsakanin sammai wal ardi da kasai ma'ana inda a ce za a yi wa subhanallahi walhamdulillahi gangan jiki to idan ka faɗe su subhanallahi walhamdulillahi yawan su da nauyin su sai ya cika tsakanin sai ya kusa cika abin da yake tsakanin sammai da kasai saboda girman su subhanallahi walhamdulillahi wannan hadisi rawahu muslim imam muslim ya tattada shi a cikin inganta ce littafin sa na'am na'am wa alaikum assalam na'am na'am arba'a kaman a taqa na'am kaman a taqa arba'a na'am dan uwa ya ta dani ba ashar aka ce anan ba arba'a kace yawa arba'a kace kaman wanda ya yanta bayi guda hudu daga cikin ayi annabi sa wancan na farko shine kace guda goma ko akwai wancan da farko ne dauke na fassara shi da nabi jamil jazakallahu khairan Allah ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi kuma Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanallahi wa bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wa assalamu alaykum wa rahmatullah